Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 21 da kuma 16. Abu ne mai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Via Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma si baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 5 ga watan Janairun shekarar 2018. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan yammaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta amince da tayin Koriya ta Kudu na gagarumin tattaunawa a ranar Talata mai zuwa ranar 9 ga watan Janairu a ƙauyen sasantawa na Panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba kasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soja. Saudi Arabia ta ce ta tare makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar kasar da Yemen. Ankara ta yi watsi da daurin da Amurka ta yi wa wani ma'aikacin banki dan Turkiya sakamakon kare dokar takunkumin da ta dora akan Iran.
To ayyamai dake jamhuriyar Niger masu ruwa da tsakiya fannin kiwon lafiya sun fara wani taron muhawara na shekara-shekara da kuma yin dubi kan batutuwan da suka shafi cututtukan dake addabar mutane.
Kenan dole ne wa gama hawara sai an yi ta dan kowa shiga yi menene ciwon shi mai daki ke san inda yake mishi ruwa.
To yayin da Amurka ta kakaba sabbin takunkumi akan wasu karin mutane da kungiyoyi saboda zargin su da taimakawa shirin Iran na mulkar makamashin nukiliya, masana na tsokaci kan makomar matsayi da aka cimma da Iran da wasu manyan kasashen duniya.
Don haka ne duniya ta tsaya ta kare wannan yarjejeniya. Trump zezu ya je takeicin wannan yarjejeniya saboda mi?
Za ku ji dalilin da ya sa shugaba Trump yake adawa da wannan yarjejeniya. Sannan muna tafi da shirin duniya Amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta amince da tayin Koriya ta Kudu na gagarumin tattaunawa a ranar Talata mai zuwa, ranar 9 ga watan Janairu a ƙauyen sasantawa na Panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba kasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji. Ma'aikatar haɗa kai ta Koriya ta Kudu ta bayyana haka ne a safiyar yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta aiko da sakon da ke cewa za ta yi na'am da tayin na haduwa akan iyakar ƙauyen don tattauna maganar shirye-shiryen wasan Olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu. Mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta Koriya ta Kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton kasashen biyu za su yi amfani da hanyar sadarwar da aka sake budewa a tsakanin kasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a sati mai kamawa. Sanarwar ta Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta zo ne jim kaɗan bayan Amurka da Koriya ta Kudu sun amince da dakatar da atisayen haɗakar soji har sai an kammala gasar kakar wasannin sanyi na Olympic a wata mai zuwa.
Saudi Arabia ta ce ta tare makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar kasar da Yemen. Kafin yada labaran kasar ta ba da rahoton shirin kariyar sararin samaniya na Saudiya inda ya harbo makami mai linzami a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin Najran. A kwanakin baya yan tawayen Shi'a na Yemen waɗanda aka fi sani da Houthi sun auna makami masu linzami akan Saudi Arabia. Saudi Arabia ta zargi Iran da laifin marawa ƴan Houthin baya. Yan tawayen na Houthi sun kwace sana'a babban birnin Yemen a shekarar 2014, matakin da ya tilastawa shugaban kasar da kasashen duniya suka aminta da shi Abdul Rabbu Mansur Hadi yin gudun hijira zuwa Saudi Arabia na wucin gadi. Dakarun da Saudiya ke jagoranta sun maida martani a watan Maris na shekarar 2015 ta hanyar kai harahare da jiragen saman yaki akan ƴan Houthi a madadin gwamnatin ta Hadi. Harharen ya kashe dubban fararen hula tare da lalata unguwanni ciki har da asibitoci.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ankara ta yi watsi da daurin da Amurka ta yi wa wani ma'aikacin banki dan Turkiya sakamakon kare dokar takunkumin da ta dora akan Iran. da yake magana da manema labarai a filin jirgin sama na Istanbul a yau Juma'a bayan yanke hukuncin akan Mehmet Hakan Atilla, mataimakin babban daraktan bankin badarance mallakin Turkiya Halkbank. Shugaba Tayyip Erdogan ya ce al'amarin wani bangare ne mai tsaho daga shirye-shiryen makirci akan kasarsa. Erdogan ya yi gargadi akan dokokin kasa da kasa tsakaninsu da Amurka sun rasa madafa. Erdogan ya ce idan dai har wannan ita ce fahimtar shari'a a wurin Amurka, to hakika duniya na cikin hadari, babu wata fahimtar shari'a mai kama da irin wannan. A baya mai magana da yawun jam'iyyar AKP da ke mulki Mahir Onal kai tsaye ya zargi Amurka, inda ya rubuta a Twitter cewa dalilin wannan shari'a Amurka yin katsalin danne a harkokin cikin gidan Turkiya, wannan shari'a ke ta dokar kasa da kasa ne, kuma hadari a cikin shari'a a bayyane yake a wannan hukunci ba mu da wani abun fada.
Kungiyar da ke kare yara mai suna Save the Children ta yi gargadin cewa jarirai Rohingya da aka haifa a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma tsugunnan wucin gadi a wannan shekara daga ranar da aka haife su suna fuskantar karin barazanar kamuwa da rashin lafiya da fuskantar matsalar rashin isasshen kayayyakin abinci mai gina jiki. Saboda haka idan aka hakan ta zo da ƙara kwana mai yiwa za su mutu kafin su cika shekaru biyar. Rachel Cummings mai baiwa kungiyar Save the Children shawara akan harkokin kiwon lafiya ta faɗa a yau Juma'a cewa sansanan na fuskantar mummunar rashin tsafta wanda yake haifar da yaduwar cututtuka irin su ciwon makarau, wato makarau da kenda da kuma kwalara. Wannan ba waje ne na haihuwar jarirai ba, wannan yanayi da yara za su zauna a ciki hakika abin tausayi ne, inji Cummings. Kungiyar bada agajin ta ce fiye da jariran Rohingya 48,000 ake zaton za a haifa a Bangladesh a wannan shekara. A watan da ya gabata binciken da kungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi ya nuna cewa kusan kashi 25 cikin 100 na yaran da ke ƙasa da shekaru 5 a sansanin da ke Cox's Bazar a Bangladesh suna fama da ciwon yunwa. Kuma kusan rabin yaran ma na fama da cutar sikila, wato sikilsa da turanci. Kashi 40 cikin 100 na yaran na fama da gudawa, haka kuma kashi 60 cikin 100 na fama da ciwon huhu mai mummunanci.
Kotun kolin kasar Spain ta yanke hukunci a yau Juma'a cewa a ci gaba da tsare mataimakin shugaban Catalan Oriol Junqueras bayan ya kwashe fiye da watanni biyu a gidan yari sakamakon hannu da yake da shi a yunkurin neman yancin kan yankin daga Spain. A hukuncin nasu, alkalan sun ce akwai hadari cewa shugaban 'yan awaren Junqueras kila ya sake aikata wani laifin idan aka sake shi, tunda babu wata shaida da ta nuna ya yi watsi da hanyar da yake akai. An tsare Junqueras ne da zargin da ake masa da fandarewa da kuma ingiza al'umma tare da amfani da dukiyar al'umma. Hukuncin kotun zai hana shi bayyana a ranar rantsar da sabbin 'yan majalisar Catalan a ranar 7 ga watan Janairu. Junqueras ya bayyana a gaban kotu ranar Alhamis, inda ya buƙaci a sake shi don samun damar halartar bikin rantsar da sabbin 'yan majalisun na Catalonia, biyo bayan zaben da Spain ta kakaba wanda jam'iyyar 'yan Tawari suka yi nasarar mafiya yawan kujerun majalisar.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, kwamitin ƙasa mai kula da yaƙi da cututtukan da suka fi haddasa asarar rayukan jama'a a ƙasar ya so mutaransa na shekara-shekara domin yin waiwaye game da inda aka kwana dangane da wannan yaƙi, ta yadda za a tantance buƙatun da za a gabatarwa asusun duniya mai kula da bada tallafi a fannin kiwon lafiyar ƙasar. Daga mai ga rahoton da Suleiman Mumin Barma ya aika mana.
Har hado bayanai akan zahirin halin da ake ciki a game da yaƙin da ƙasar Nijar ta kaddamar da wasu cututtuka uku, wato babban tari, masassar cizon sauro da sida, waɗanda ƙwararru ke yi wa kallon na kan gaba a jerin masu kashe ɗumbin mutane a wannan ƙasa. Shine makasudin wannan taro na kwamitin CCM da ke samun halartar ɓangarorin da ke da bakin faɗa a ji wajen sha'anin inganta rayuwar jama'a. Madam Sha'aibu Halimatu Sama'ila ita ce mataimakiyar shugaban kwamitin CCM.
Partner inmu wanda ake ce ma Fund Mondial, wanda shine yake kama kasashenmu na nahiyar Afrika da ma cikin kasashen duniya duka, taimako bisa kokowa da waɗanga cututtuka da ciwon babban tari da ciwon kanjamau kuma da ciwon masassar cizon sauro. Shine ya umurce kowace ƙasa da take son ta samu taimakon nan ta yi babban muhawara wadda za ta ga zawo dukka wasu ƙungiyoyi da ma wasu duka mutane waɗanda suna da hannu a cikin kokowa da cututtukan gada na faɗa muku dazu kuma waɗanda suke taimakawa a ci gaba a samu a durkusar da wannan ciwo kenan ana so shugabannin mutanen waɗanda ake taimakawa da waɗannan kuɗin mu zo mu haɗi mu ce to mu gashi abinda muke so waɗanda kuɗin in aka same su ga taimakon da muka so su kawo ga inda yake muna anhwani in aka yi shi insha Allah za a taimakawa a durkusar da waɗannan cututtuka
jin ta bakin jama'an hukuma da na kungiyoyi masu zaman kansu a yankunan karkara na da matukar muhimmanci a wannan tafiya saboda haka aka umarci jihohi su tantauna irin waɗannan batutuwa
a gobe ma za a fara taron a Jifa a Maradi a Zander a Tilaberi a Doso insha Allah kenan dole ne wa ga mahawara sai an yi ta dan kowa shiga yi menene ciwon shi mai daki shi san inda yake mishi ruwa
bincike ya yi nuni da cewa daga cikin mutane 100 mutum 93 ne ke fama da babban tari a nan Niger yayin da aka gano cewa kashi 60 daga cikin 100 kawai ne ke zuwa asibiti neman magani abinda ke nufin ragowar kashi 40 na ci gaba da baza kwayar cutar a cikin jama'a saboda haka wakiliyar asusun Fund Mondial a Niger ta jaddada aniyar ci gaba da tallafawa wannan kasa don murkushe waɗannan cututtuka uku.
Ce ne même pas seulement pour la lutte contre la tuberculose mais aussi pour les autres maladies le VIH SIDA et le paludisme.
Akalla miliyan $200 na dalar Amurka ne Niger ta samu tallafin su daga asusun Fund Mondial domin yaki da cutar SIDA da babban tari da masasar cizon sauro daga shekarar 2004 kawo 2017 inji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara wanne ya ƙara da cewa yanzu haka asusun ya yi alƙawarin bayar da tallafin miliyan kusan 76 na euro domin ci gaban wannan yaƙi daga shekarar 2018 zuwa 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To a gaida Sule. To inda Amurka ta kakaba sabbin takunkumi akan wasu karin mutane da kungiyoyi saboda zargin suna tallafawa shirin mallakar makamashin nukiliyar Iran. Masana na ci gaba da tsokaci kan yadda Amurka ke nuna alamun bata gamsu da wannan yarjejeniya ba, inda take zargin Iran din da kin bin sharuɗan da aka gindaya mata a ƙarƙashin wannan yarjejeniya. Dr. Hafiz Muhammad Said shine shugaban Haider Center a Najeriya, amma mazaunin ƙasar ta Iran. Na kuma tambaye shi yadda yake kallon makomar matsayin da aka cimma da Iran din da wasu kasashen duniya ciki har da Amurka.
Kusan wannan wani abu ne wanda yake kowa ya so shi gaskiya, saboda in ba shi din akwai tunanin idan an hana Iran haƙƙinta na yin makamashin nukiliya ba makamin nukiliya ba, to idan ya zamanto an hana ta zai iya yiwuwa ta fita daga wannan yarjejeniya. To kuma fitacce daga wannan yarjejeniya yana nufin kenan tana da haƙƙi ta hatta da makamin nukiliya, wanda kuma duniya ba ta son haka, musamman ma yammacin duniya da suke da matsala babba da ita. To wannan ya sa yarjejeniya kowa ya farin ciki da ita, saboda me? Saboda za ta yi kangi, za ta hana kaiwa ga Iran ta yi wannan makamin nukiliya. Don haka ne duniya ta tsaya ta kare wannan yarjejeniya. Trump da ya zo ya je takaicin wannan yarjejeniya, saboda me? Wasu na ganin saboda Isra'ila ita ma ba ta so wannan yarjejeniya ba, da wasu kasashe wanda suke ba su fa kirga ba gaskiya. To kasancewar wannan zai zamanto kenan Iran tana da wani haƙƙi da wani technology mai ƙarfi da zai taimaka mata a tattalin arziki da ilimi da sauransu. Wannan bai wa Trump daɗi ba, wanda yake son ya ga ko kuma siyasar Amurka kan Iran da suke ganin ta gurfanar da Iran ta kai ta ƙasa ta yadda ba za ta iya yin komai da kanta ba. To kaga shi yasa duniya take goya mishi baya, amma yarjejeniya ce gaskiya mai kyau sosai wacce ta zamanto ta haifar da yarda da zaman lafiya musamman ma tsakanin yammacin duniya da ita Iran jamhuriyar musulunci.
To akwai alaƙa tsakanin wannan shiri na mallakar makamashin nukiliya da Iran take yi da halin kuncin rayuwa da su 'yan ƙasar ta Iran suke fuskanta, domin ita Amurka na zargin cewa Iran na da kuɗaɗen da ya kamata ta kyautata rayuwar 'yan ƙasar ta, amma tana amfani da su ta wata hanya da take bi waɗanda wanda hakan yake zamantowa su 'yan ƙasa suna wahala.
A gaskiya a ɓangaren kula da makamashi ta bangaren taimakon wasu kasashe domin tabbatar da siyasar jamhuriyar musulunci ba shine dalilin da yasa zai shafi bangaren tattalin arziki na rayuwa ba. Bangaren abin da ya shafi tattalin arziki na rayuwa yanda America take gani daban yanda abin yake daban. Abin da ke faruwa shine akwai management da ba kawai irin bayanci kasashen mu suna fama da problem din wannan management. Su kansu kasar abin da suke cewa kenan fani na gudanarwa lokaci yakan zama yayi rauni kamar dai sauran kasashe irin namu da ake kiran su duniya ta uku. To amma karin karawa ita Iran ta zamanto tana da takunkumin kare tattalin arziki hatta da masu nauyi sosai wanda ya hada da na bankuna da na kasuwanci da na cinikayya kusan yau shekara 37 kenan. To wannan America tana mantawa da wannan takunkumin da take sawa da sauran su sai ta koma tana zargin wani abu daban saboda kaucewa cewa kada a ce ita ma tana daga cikin bangaren da ya taimakawa rushe tattalin arzikin Iran. Akwai wannan dubarar gaskiya amma magana gaskiya ce kasa ta jure wa takunkumi kuma takunkumi shekara kusan 40 ba wasa bane a duniya. Wannan takunkumin ya hana ta yin ayyuka da yawa hatta da bayan cin mai yarjejeniya din nan. Akwai kuɗaɗe da Iran take bin yammacin duniya da Amurka da kuma kayayyaki da aka yi a buɗe cinikayya a kai da sai-sai da sauransu amma har yanzu aikace fa ba a yi wannan ba har yanzu. Har yanzu bankuna suna nan da takunkumin su abubuwa da yawa suna takunkumin su wanda wannan yana nufin Iran ta rasa 'yan kasuwa na duniya da kuma na kasashe saboda bayan da za a yi zamanto mutum yana son ya samu hanyar kasuwanci zamanto yana shan wahala wajen canjin kuɗi da inda yake kasuwanci dole sai wata kasar wannan wani abu ne wanda yake a ƙasa da yawa mutane ba sa tunano shi ko kuma ita Amurka yadda take tunani ko ta san shi ta rufe ido ko kuma a da gangantaki so ta karkatar ta yi diabetes din maganar ta karkatar da ita zuwa ga cewa matsalar nukiliya ce da ake so a kula da ita tunda tun kafin matsalar nukiliya ta taso akwai wannan akwai tsada akwai abin nan kawai yana karuwa ne kowace shekara daidai gwargwadon matsin da aka samu daga waje da karancin alaka da aka samu ta bankuna daga waje zuwa Iran. So da haka wayannan abubuwa su ne gaskiya suke haifar da tsada da sauransu a cikin kasar Iran ba wai batun makamashin nukiliya ba.
Dr. Hafiz Sa'id kenan mazaunin kasar Iran. Idan aka biyo mu a cikin shirin duniya Amurka za a ji tsokacin da zai yi kan zanga-zangar da aka yi a kasar ta Iran. Agogo nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 17 wato 6 na yamma kenan da minti 46 a birnin Tehran na Iran. Hudu kuma na yamma kenan da minti 17 a Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai bibi ne kan batutuwa da dama da suka hada da zanga-zangar Iran da Amurka ta goyi baya da rikicin shugaba Trump da wani tsohon jami'insa. Sannan zamu bibi kan yanayi na zubar dusar kankara da aka samu a wani yankin Amurka. Yau kan waɗannan batutuwa zamu tattauna. Sunana Mahmud Lalo. A daidai lokacin hada wannan shiri, zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin Iran ta lafa. Sannan waɗanda suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun gudanar da tasu zanga-zangar a ranar Alhamis. A makon da ya gabata ne zanga-zanga ta barke a wasu biranen ƙasar Iran inda dandazon mutane suka fita kan tituna suna korafi kan abin da suka kira matsayin halin kuncin rayuwa da suke fuskanta. Zanga-zangar dai ta yi sanadin salwantar rayukan mutane akalla 20 kamar yadda rahotanni suka nuna. Tuni Amurka wacce ke adawa da gwamnatin ƙasar ta Iran ta nuna goyon bayanta kan wannan zanga-zanga. Inda baya-bayan nan mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi wata hira da murya Amurka inda ya jaddada goyon bayan gwamnatinsu.
I hope and really my prayer
burina da kuma addu'a da nake yi shine al'ummar kasar Iran da ke da dimbin matasa masu ilimi su fahimci cewa Amurka da al'ummarta abokanta ne na hakika. Muna so mu ga sun samu yancin walwala da kuma tsari irin na demokradiya a nan gaba.
To ita dai gwamnatin Iran ta zargi kasashen waje da haddasa wannan tarzoma ta bore musamman ma Amurka wacce ta nuna goyon bayan ta karara. To amma masana irin su Huzan Amir Hamdi na Jami'ar Rogers dake jihar New Jersey a nan Amurka ya ce a ainihin mutanen kasar ne suka yi zanga-zangar.
The people in the streets are not foreigners.
Mutanen da suka fita kan tituna suna zanga-zanga ba 'yan kasar waje bane. Ba sojojin haya bane. Mutane ne 'yan kasar ta Iran.
They are the average Iranian people.
Da ma shugaban Haider Center a Nigeria kuma mazaunin kasar ta Iran Dr. Hafiz Muhammad Said ya fayyace lamarin ta wannan fuska.
Kusan ya zama zargin ya zo ne sakamakon abubuwan da suke faruwa na bangaren Amerika da suke ayyana wani kudi a kowace shekara wanda zai zamanto against Iran ne. To kuma aka ce against Iran zai zamanto kenan wannan kudin bayan za su tafi a media, za su tafi a NGOs, za su tafi a
kafafen yaɗa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu.
Yawwa, da kungiyoyi masu zaman kansu. Saboda haka dole duk sanda wani abu ya faru Iran ta ringa zargin ƙasa kamar Amurka wacce ita ce abokiyar hamayyar ta babba a duniya. Wannan shi ne ke faruwa. Amma kusan asalin ita zanga-zanga za ka ga cewa mutane suka fito saboda batun matsalar rayuwa da suke son aurare musu. To sai kuma aka samu wasu suka samu dama suka yi abubuwan da ake ce kone-kone da hargitsi da kuma hatta wani bangaren ma an karkashe wasu mutane. Wannan ya sa wayanda suka yi wannan abun na bangare na jiki na wayanda suke ba su ne asalin masu zanga-zanga ba, wanda su zanga-zanga su ta kone-kone ce. Wannan ya kai ga zargi ga Amurka.
Dr. Hafiz ya kara da cewa irin matsalolin da Iran ke fuskanta ba su da bambanci da abin da ke faruwa a sauran kasashe masu tasowa.
Da ba kawai Iran ba, yawanci kasashen mu suna fama da problem wannan management. Su kansu kasar abin da suke cewa kenan fanni na gudanarwa lokaci yakan zama yayi rauni kamar dai sauran kasashe irin namu da ake kiran su duniya ta uku. To amma karin karawa ita Iran ta zamanto tana da takunkumin kare tattalin arziki hatta da masu nauyi sosai wanda ya hada da na bankuna da na kasuwanci da na cinikayya kusan yau shekara 37 kenan. To wannan Amerika tana mantawa da wannan takunkumin da take sawa da sauransu sai ta koma tana zargin wani abu daban.
A lokacin da ake wannan zanga-zanga, Iraniyawa mazauna nan Amurka sun zura ido suna kallon yadda zanga-zanga ta wakana, wacce ta sanadin mutuwar akalla mutum 20, sannan jami'an tsaro suka kama sama da mutum 400. Wakilin muryar Amurka Mike O'Sullivan ya tattauna da wasu Iraniyawa mazauna Amurka a yankin kudancin California, yankin da yafi ko ina yawan Iraniyawa da ke zauna kasashen waje.
People have fed up with this.
Mutane sun gaji da abin da ke faruwa. Ba zai yi ka mulki ƙasa ba idan kana malami. Idan ka ce za ka mulki ƙasa irin Iran ta haka, to za ka dagula al'amura.
You destroy everything.
To sai dai Professor Muhammad Sahimi da ke zaune a nan Amurka ya yi wannan kashedin.
If the US intervenes in any shape or form or even support.
Idan har Amurka tace za ta shiga tsakani ta hanyar goyen bayan wani bangare masu tsananin kishi a Iran, za su yi amfani da wannan dama su ci karan su ba babbaka akan masu zanga-zanga.
On demonstrations.
To yayin da ake kairuwar rana a can kasar ta Iran, wata dambawar siyasa ce ta barke a fadar White House ta nan Amurka.
Furious, disgusted would probably certainly fit when you make such outrageous claims.
Wannan abin haushi ne na kyama. Waɗannan kalamomi su ne suka fi dacewa da kwatanta wannan al'amari idan mutum ya yi ƙarya akan shugaban ƙasa da gwamnatinsa da iyalansa.
A baya-bayan nan kenan, sakataren watsa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders take mai da martani akan tsohon jami'in tsara dabaru na shugaba Trump, wato Steve Bannon, wanda aka ruwaito ya ce yana ganin cin amanar ƙasa ce da rashin kishi a gaban ɗan shugaban ƙasa da wasu suna ganawa da jami'an Rasha a lokacin zaben Amurka na 2016. Shugaba Trump a nashi martanin ya ce bayan da ya kori Bannon ba wai kawai ya rasa aikinsa ba ne, har da ma hankalinsa ya rasa. Wani littafi ne da aka mai take da Fire and Fury ya ruwaito Bannon yana faɗan waɗannan kalaman, wanda Mike Wolf yake shirin fitarwa. Amma a cewar hukumomin fadar ta White House, marubucin littafin ya dogara ne da bayanai daga mutanen da ba su da cikakkiyar masaniya kan harkokin da ke gudana a fadar ta White House. Yayin da hada wannan shiri, wutar wannan batu na ci gaba da ruruwa. To a ɗaya ɓangaren kuma, yayin da har ila yau ake kan hada wannan shiri, wani yanayi na tsananin sanyi haɗe da dusar ƙanƙara ya ratsa ta gabashin Amurka, wato ya keta ta yankin da ake kira Mid Atlantic. Lamarin ya faro ne daga daren Laraba ya sauka da wayewar garin Alamis, inda dusar ƙanƙara ta zuba da makin santimita 20, lamarin da ya sa aka rufe makarantu da dama a yankin. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka haɗa ainihin rahoton, Mahmud Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakon farko ya fito daga Babaye Gambo da Magaran Niger, yace kira na zuwa ga ƴan adawar ƙasar Togo su zauna da gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugaban ƙasa saboda kawo ƙarshen rashin fahimtar juna. Sai kuma sako na gaba daga Maryam Aminu Kano Maida, tace hakika yanzu lokaci ne na hunturu wato sanyi, da fatan likitoci za su tashi tsaye ka'in da na'in wajen warwarewa al'umma kan yadda za su kare kansu daga kamuwa daga cututtuka. Sai kuma sakon Arabiu Muhammad Gidan Madi da Sha'aibu Daimun Gidan Madi suka ce kasashen Koriya ta Arewa da ta Kudu amincewa da fara tattaunawa a mako mai zuwa kan haɗin kan shirin wasannin Olympic na lokacin hunturu wannan yayi daidai. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. A duk shekara ana samun yawaitar gobara a lokacin sanyin hunturu a sakamakon iska mai ƙarfi da ake yi, da fatan jama'a za su kiyaye kunna wuta a wuraren da ba su dace ba kamar kasuwanni da gidaje da sauran muhimman wurare. Daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya kalaman da Donald Trump yayi na cewa yana goyen bayan masu zanga-zangar ƙasar Iran, wannan ba komai bane illa haddasa fitina a ƙasar Iran. Da fatan gwamnatin ƙasar Iran za ta yi iya ƙoƙarinta wajen ganin ta hada kan ƴan ƙasarta. Daga uban gogor Maya Abdulsalam garin Dambam. Sai kuma sako na gaba daga Sani Muhammad Chindo yace salam VOA Hausa. Ku bani dama in jinjina ga sojojin Operation Lafiya Dole kan rawar da suka taka wajen ganin sun kufutar da mutane sama da 2000 daga hannun ƴan Boko Haram. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya. Sai kuma sakon ƙarshe yace Allah ya sa tattaunawar ƙaramin ministan man fetur Aibeka Tuku tare da shugaban kamfanin mai na NNPC mai kanti a game da matsalar ƙarancin man fetur ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Daga Alhaji Umar Gashwa.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Koriya ta Arewa ta amince da tayin Koriya ta Kudu na gagarumin tattaunawa a ranar Talata mai zuwa, ranar 9 ga watan Janairu, a ƙauyen sasantawa na Panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba ƙasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji. Ma'aikatar hada kai ta Koriya ta Kudu ta bayyana haka ne a safiyar yau Juma'a, cewa Koriya ta Arewa ta aiko da sakon da ke cewa za ta yi na'am da tayin na haduwa akan iyakar ƙauyen don tattaunawa maganar shirye-shiryen wasan Olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta Koriya ta Kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton ƙasashen biyu za su yi amfani da wannan hanyar sadarwa da aka sake budewa a tsakanin ƙasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a sati mai kamawa. Saudi Arabia ta ce ta tare makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar ƙasar da Yemen. Kafar yada labarai ta ƙasar ta ba da rahoton shirin kariya sararin samaniya na Saudi Arabia ya harbo makami mai linzamin a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin Najran. A kwanakin baya, ƴan tawayen Shi'a na Yemen waɗanda aka fi sani da sunan Houthi sun auna makami mai linzami akan Saudi Arabia. Ankara ta yi watsi da ɗaurin da Amurka ta yi wa wani ma'aikacin banki ɗan Turkiya sakamakon karya dokar takunkumin da ta ɗora a kan Iran, da yake magana da manema labarai a filin jirgin sama na Istanbul a yau Juma'a bayan yanke hukuncin Mehmet Hakan Akella, mataimakin babban daraktan bankin badarance mallakin Turkiya Halkbank. Shugaba Tayyip Erdogan ya ce al'amarin wani ɓangare ne mai tsaho daga shirye-shiryen makirci a kan ƙasarsa.
Masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kina agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya tara ni gabatarwa da kuma Julie Leather's Gresham da ta haɗa mana shirin kamar yadda kuka ji shi, sai injiniyanmu John Muhammad Lalu ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murar Amurka birnin Washington DC. Amma kada a nisa, ga Usman nan da Safinatu da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.